sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan masu azumi sun yi saho cikin ƙoshin lafiya. Madina Dahiru mai shanu ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau talata 12 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita haduwar COVID-19 a jiya Litini. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kan tana buƙatar duk wanda zai shiga bangaren da shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa ya sanya masa. Sannan Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini.
To kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya, za a ji yadda ƙungiyar masu lalurar ido ta arewacin Najeriya ta yi zargin cewa ana amfani da yakin da ake yi da cutar coronavirus wajen cin zarafin mambobinta.
An auna su, an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan COVID-19 din. Tutun da ba su tare da ita a saki bayin Allah su tafi ma su ji halin da raɗaɗin da suke ciki.
To ko me hukumomi ke cewa dangane da wannan ikirarin?
Ban da wani cikakken bayani game da wannan.
Bayan haka muna ɗauke da sabbin alƙaluman da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar kan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus. Sannan kamar kowace ranar talata, yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakwato ya shirya zai kuma gabatar. Daga bisani albarkacin azumin watan Ramadana, za ku ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara ƙanana. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarin duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma an yi sahur ko ana shirin yi cikin annashuwa da kwanciyar hankali. Ga labaran mai karantawa Ibrahim ka Almasi Garba. Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini. A wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikin su a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta yi gargaɗin cewa sai fa kowace ƙasa ta samu ansoshin wasu tambayoyi uku kafin ta sassauta tsaurin matakan da ta ɗauka. Tambaya ta farko, shin an tsaida ƙaruwar yaduwar annobar? Abinda daraktan hukumar lafiya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa kenan yayin da yake wa manema labarai jawabi. Ya ce tambaya ta biyu, shin ɓangaren kiwon lafiyar ƙasar zai iya jure ma ƙalubalen sake farfaɗowar annobar wanda ka faru idan aka sassauta wasu daga cikin matakan? Ta uku, shin ko tsarin kula da yaduwar cutar wanda ɓangaren kiwon lafiyar gwamnatin ƙasar ke amfani da shi zai iya ganowa tare da kula da waɗanda suka kamu da kuma waɗanda suka yi mu'amala da su, ya kuma gano duk inda cutar ke shirin sake farfaɗowa? Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa, ya sanya takunkumin kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Wata ƙarar takardar sanarwa da aka aika ma dukkanin ma'aikata jiya Litini ta bayyana dalla-dallar sabon salon da aka ɗauka a ɓangaren na West Wing, inda ake gudanar da harkokin gwamnatin shugaba Donald Trump kulle yomin. Bisa ga sabon tsarin, an amince ma ma'aikatan fadar ta White House cire maskin idan suka zauna kan kujerunsu na aiki, abinda wani babban jami'in gwamnati ya gaya muryar Amurka kenan. Manufar sabon tsarin ita ce kare shugaban ƙasa Donald Trump, wanda ya kememe ya ƙi saka maski. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su riƙa sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Da yake jawabi a Majalisar Dokokin Burtaniya, Johnson ya ce kuskure mafi girma da ka faru shi ne abin da ya kira wuce makaɗi da rawa da kuma gaggawa. Ya ce ƙalubalen da ke gaba shi ne samun yadda za a sassauta matakan tsarin ba tare da an ɓarar da ci gaban da aka samu ba, kuma zan gaya ma majalisar dokoki gaskiya cimma daidaito a wannan al'amari abu ne mai matukar wahala. Jadawalin da gwamnatin ta yi tayinsa na tafi da matakai uku na sassauta tsauran tsarin da ma kawo ƙarshen sa kwata-kwata a Burtaniya, wanda za a fara aiki da shi gobe Laraba da sassauta tsauran matakan takaita yawon motsa jiki da kuma shakatawa. Gwamnatin ta Johnson ta kuma ce ya wajaba mutane su sanya maski mai rufe baki da hanci sosai a matsatsun wurare irin su cikin motar bus ko jirgin ƙasa da sauransu, wanda hakan ya bambanta da umarnin da ya gabata.
Anjima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu soma shirin daga jihar Neja a Najeriya, inda kungiyar masu lalurar ido ta arewacin ƙasar ta yi ikirarin cewa ana amfani da ƙoƙarin da ake yi na daƙile cutar coronavirus wajen gallazawa mambobinta. A cewar sakataren kungiyar, ana tsare su ne a wajen ƴan banga duk da cewar an gwada su an tabbatar cewa ba sa ɗauke da cutar, zargin da hukumomi suka ce za su yi bincike a kai. Ga dai ƙarin bayani daga wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari.
Kungiyar makafin arewacin Najeriya ta nuna rashin jin daɗinta a kan cin zarafin da ta ce ana yi ma 'ya'yanta da sunan yaƙi da yaɗuwar cutar corona a jihar Niger. Makafin dai sun ce ana yi masu kamun kan mai uwa da wabi a garin Sulaja, kuma bayan an gama yi masu gwajin cutar ta corona sai a bar su a hannun 'yan banga a cikin wani yanayi na rashin kula. Kamar yadda sakataren labarai na kungiyar makafin arewacin Najeriya Comrade Muntari Sale ya yi ƙarin bayani.
Hukuma da aka kama su mamadin to idan an tafi an kama ka da zaton baka da lafiya. To amma su da aka tashi sai aka kai su ofishin ƴan banga a nan Silaja. To kaga me ya haɗa mai coronavirus da ofishin ƴan banga? Kuma abinda zai baka takaici ba a ba makafin nan namu abinci. Makafin nan namu ba su cikin wata kula, kuma gurin nan ba tsafta ba komi. To wannan abu gaskiya a matsayinmu na makafi, musamman kungiyar makafin arewacin Najeriya ta ga ba daidai ba ne aiwa 'ya'yanta haka. An auna su, an tabbatar da lafiyarsu sau ba su tare da wannan COVID-19 ɗin. To tunda ba su tare da ita, me ya kamata a yi a saki bayin Allah su tafi ma su ji halin da raɗaɗin da suke ciki? To kuma mutanen nan namu yanzu akwai wajen 11 da yaransu a kiblata a wannan guri.
Amma Comrade, ba ka ga kaman ko kama su yana da alaƙa ko sun karya dokar hana yawo da aka sanya yanzu a nan jihar Niger ɗin?
Wallahi ba haka ba ne, don mun sai da na gama bincike nake wannan hira da ku. Akwai wanda ma aka bi su ma har ɗakin matansu ma aka kamo su.
To akan wannan al'amari dai na ji ta bakin shugaban kwamitin yaƙi da yaɗuwar cutar corona da gwamnatin jihar Niger ta kafa, wanda kuma shine sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, amma ya ce bai da masaniya akan lamarin, a saboda haka zai gudanar da bincike.
Ban da wani cikakken bayani game da wannan, amma dai zan bincika da chairman na local government din.
A halin da ake ciki dai, a ranar Litinin din nan ne wa'adi na biyu na makonni biyu na dokar hana fita da gwamnatin jihar Niger ta kafa domin hana yaduwar cutar ta corona ya kare. Kuma har yanzu a hada wannan rahoto babu wani sabon matsayi na gwamnatin jihar Niger akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha Nasiru Batsari da ya hada mana wannan rahoton. To dangane da wannan batu na cutar coronavirus dai, hukumar daƙile cututtuka a Najeriya NCDC ta fitar da sabbin alƙaluman cutar a daren jiya. A cewar NCDC an samu sabbin mutum 242 da suka kamu da cutar. Hakan ya mayar da adadin waɗanda aka tabbatar suna ɗauke da cutar a ƙasar zuwa 4,641. A cikin jihohin da aka samu waɗannan sabbin mutanen da suka kamu, akwai jihar Lagos inda cutar ta sake harbin mutum 88, a Kano mutum 64, a Katsina mutum 49, Kaduna mutum 13, a Ogun mutum 9, a Gombe mutum 6, a Adamawa mutum 4, da kuma birnin tarayya Abuja inda aka samu mutum 3. A jihohin Ondo da Oyo da Rivers da Zamfara da Borno da kuma Bauchi. Dukkanin su sun samu mutum 11 da cutar ta ƙara kamawa. Ya zuwa yanzu mutum 902 ne suka warke daga cutar a ƙasar. Yayin da mutum 150 suka rasa rayukansu sakamakon cutar. Thomas Sauraro yanzu ga Ibrahim Ka Almasi Garba da ci gaban labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani bakar fata wanda bai dauki da makami mai suna Ahmad Abari. Muna nazarin dukkan hujjoji don sanin ko shin ya dace a gabatar da tuhumar tsana, a cewar wata mai magana da yawun ma'aikatar mai suna Kerry Kutai a wata takardar bayani ta jiya Litini. An harbe Abari a wani karamin gari na gabar teku mai suna Brunswick da ke jihar Georgia a watan Fabrairu, a yayin da yake guje-guje motsa jiki. Waɗanda ake zargi da harbin, wani mutum da ɗansa, sun gaya ma ɗan sanda cewa Abari ya yi kama da wani ɓarawon da ya kutsa musu cikin gida. Yaɗuwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi, bayan da aka alakanta ɓarkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin. A yayin da Koriya ta Kudu ta yi nasara wajen takaita yaduwar cutar corona cikin 'yan makonnin nan, daɗa yaduwa da sabuwar ɓullar corona ke yi, wadda ake alakantawa da wuraren shaye-shaye da shakatawa a birnin na Seoul, ya janyo fargabar yiwuwar ɓarkewar cutar a karo na biyu da kuma kyamar 'yan luwaɗi. Daga cikin sabbin kamuwa, guda 29 ne aka tabbatar suna da nasaba da wani wurin shakatawar dare mai suna Itaewon wanda 'yan luwaɗi suka fai zuwa. Ma'aikatar lafiya ta Sudan ta Kudu ta yi gargaɗin cewa ana iya fuskantar mummunar ɓarkewar cutar corona a ƙasar, ganin yadda masu ɗauke da cutar ta COVID-19 ke ƙin bayar da haɗin kai ga jami'an kiwon lafiya. Dr. Toye Loy, mai magana da yawun ma'aikatar lafiyar ta Sudan ta Kudu, ya gaya ma manema labarai a birnin Juba cewa wajibi ne mutane su riƙa bayar da tazara, sannan su riƙa bayar da haɗin kai ga jami'ai don a tsaida yaduwar cutar ko kuma wani abu da kama iya fin hakan. A kauce ma duk harkokin da ke kawo haɗuwar jama'a, a ci gaba da yawaita wanke hannuwa, a kuma kauce ma shan hannu. Muddin muka iya haka, to za mu fuskanci mummunar ɓarkewar COVID-19 a ƙasar, a cewar Dr. Noy a wani shirin gidan rediyon muryar Amurka game da batutuwan da suka shafi Sudan ta Kudun, mai suna South Sudan in Focus.
To a gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Za kuma ku iya garzayawa shafukanmu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Kasa kan Musa abun da ke tafiya kasa, an sake kuɗi ba a bayar ba. Wa'ansu an ja basu kuɗi na almajirai a cire miliyon ɗaya a ji a kashe a wannan. Manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan, in ban yi ƙarya ba, kusan ya kusan 20 biliyan.
Biliyan 15.
To, biliyan 15.
Biliyan 15 ko 21.
15 dai.
Mu an je ma biliyon 5 ne hajiya. Wallahi duk inda aka raba masalaka biliyon 5 talaka sun raba musu kuɗi.
To idan aka raba biliyon 5 ma mutum miliyan 200 nawa za a samu?
To ai shi ne.
Ma barkanku da wannan lokaci, barkanmu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsakan wuya. Yau ne muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da Madina Dauda ta shirya mana Abuja game da wannan cuta da ake fama da ita ta coronavirus ko kuma COVID-19, wace ta gama duniya baki ɗayanta. A wannan tattauna da ita Madina ta yi da Abdulrahman Kwacan da kuma Ibrahim Odibo, ya zamu taɓo batutuwa da suka shafi taimakon da gwamnati take bayarwa, alimisali dangane da bada abubuwan rufe fuska da kuma maganar daƙile jihohi da wasu gwamnatocin jihohi suka yi na hana mutane shiga cikin jihohinsu. Sannan kuma shin taimakon nan da gwamnati ta ce a danga kaiwa talakawa yana kaiwa wurinsu, kuma shin an yi daidai da su jihohin suke rufe da wato ƙofofin shiga jihohin nasu, da dai sauran batutuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Ga Madina za ta ci gaba.
Shawara ce kake ba shugaban
kasa? Shawara ne nake ba shugaban kasa da kansa. Kada far talakawa, kada waɗannan mutane su sa ya ji kunya a gaban talakawa bayan Allah da suka ɗauke shi ma amana da gaskiya. Bari in gaya miki hajiya, wallahi ina gaya musu, wallahi duk wanda ya ci kuɗin mutanen nan ba zai kwana lafiya ba, wallahi zai amayar. Kuma lokacin da zai amayar da kuɗaɗen nan, kada ƴaƴansa da ƴan uwansa suna kuka, mun riga mun faɗi wannan magana, zai mayar. Don yanzu duniya ta riga ta zama ta global system. In kana da waya a hannunka hajiya, ina miki hannunki mai sandan, in kana da waya a hannunka ko baka kunna shi ba, duk abun da kake yi akwai ran da za a ɗauka a cikin wayan ka ɗin a fitar maka hannunka ga abun da kai baka sani ba, ko da kunna shi ba. Muna gaya musu su ba mutanen nan haƙƙinsu, mu ba mu ce su babu ba, ba ma kuma neman su ba mu, amma su ba wa waɗanda ya kamata su ba wa haƙƙinsu, mu ji ya isa hannayensu. Magana da ɗan uwana yake magana, Allah ya kai mu, zaki sake jin zai ce ba a ba su ba
nan gaba kaɗan,
nan gaba. Don ministan da yake fara na Abuja nan mutum ne wanda shi baya ƙare da yaudara. Bari warware miki wani abu da shi ma bai sani ba yau. Kar ka yi mamaki ministan ya riga saka hannu a bada wannan abubuwan, su ma bai sanu su ba. Ni ina gaya miki wannan.
Don me yasa hakan ke faruwa?
Zalunci ne.
Idan kika duba, ai na yi magana na ce wannan minista ya tsoron Allah, mutum ne mai zaka,
kamar yadda ya faru tsoron Allah. Wallahi Hajiya, karki mamaki, wannan abu ministan ya riga ya yi, ya gama, ba a sake ba. Wa'insu suna son su yi almundahana ciki. Hajiya,
kenan zai yi abin da ke faruwa kenan a ƙasa baki ɗaya kenan ko me?
Abun da yake faruwa a FCC da yake magana, ƙasa kan Musa abun da yake tafiya a ƙasa, an sake kuɗi ba a bayar ba. Wa'insu an ja ba su kuɗi na almajirai a cire miliyan ɗaya a ji a kashe a wannan state, a cire dubu ɗari biyar a ji a kashe wannan, a ce an yi kaza da kaza da kaza. Manyan masu kuɗin Najeriya fa gaba da sun ba da kuɗi ya kai kusan, in ban yi ƙarya ba, ya kusan 20 biliyan.
Biliyan 15 ne.
To, biliyan 15.
Biliyan 15 ko 21?
15 dai.
An je ma biliyan 5 ne Hajiya. Biliyon biyar ba ƙaramin kuɗi ba ne? Wallahi duk inda aka raba mu talaka biliyon biyar, talaka sun raba musu kuɗi. A daina yaudar, mu daina yaudar da kanmu.
Eh to Hajiya, idan kika duba.
To idan aka raba biliyon biyar ma mutum miliyan 200 nawa za a samu?
To ai shi ne. Ni abin da nake faɗi har a yanzu.
Yau nan me aka faɗi?
A yanzu duk yawancin
mu. Ya dai raka dai, yau nan ba shi Najeriya ba, shi Abuja yau nan.
Da aka tara biliyon 15 Hajiya Kwacha Kwaji. Idan yadda aka tara biliyon 15. Biliyon 15 ɗin ba an yi shi an tara kuɗin nan don kawai a raba ba, a'a. Za a sassai magunguna, za a sassai irin su masu, za a yi mai batun asibiti a kula da su oxygen ko kuma mai ne wannan abin da na hanci nan da ake sawa, wanda
safan rufe hanci,
yawwa safan rufe hanci da sauransu. So ba hance wai biliyan 15 ɗin
an raba shi, an ba da akwai wanda ka raba ma yan jaridu ku,
a'a babu. To amma abin da nake so,
abin
da nake so sani,
ni ina so ya fahimce ni.
Idan
ina magana ne,
in har minista ya sake na yi imani akan cewa Dr. Modibo, Aliyu Modibo, minista da ya wuce na tarayya, na rantsi da Allah, ni dai ina da imani akan cewa zai saki kuɗin nan. Amma kuɗin nan
ba. Tsohon minista za ka da
kai. Tsohon minista, yawa.
Tsohon minista,
shi ne ke kan cewa
ma
kuɗin nan.
Tsohon minista,
haka ne.
Ki fahimci magana kyau. Tsohon minista.
Sai dai wani shine kuma
kala da. Sabon minista, duk wannan na san aikinsu, na san me za su iya yi, na san me za su yi ba Hajiya. Ki fahimci abin da ke faɗa. Kuɗin da aka bayar nan na emergency, ki fahimci abun da shi fa yake faɗa da bakinsa. Za a sai su abun toshe hanci, su maganunuka, a taimakawa mutane da sauransu. Ka gaya mini abun hanci ɗaya wanda aka saya yanzu ana sai da shi 200, ka gaya mini 200 da ka sarrafa ba wa talaka a ƙasar nan, ko kuma abun wanke hannu.
Su ventilator.
Kuma kamar su ventilator.
Ventilator.
Kuma ne. Because
a wannan abun numfashi ne, abun taimaka ma numfashi.
Taimaka ma numfashi Hajiya, a ce
mutane. Yana da tsada.
Yana da tsada.
Yawwa.
Kuma kamar
da tsada sosai.
To Hajiya, don Allah ina tambayanki, irin wannan abu yana faruwa a ƙasa irin Najeriya, fi sabilillahi ba za mu shiga masifa ba, a ce mu ba mu san gaskiya, kuma kar ka faɗi gaskiya, kuma ƙasar mu ne, wallahi ba yafi mutum ne, ba za mu fara masa gaskiya.
Amma abin da nake so a gane Hajiya, kada mutane su ga cewa an tara kuɗaɗen nan kamar an ce an tara ne ka araba duke ga jama'a, a'a, an yi ne domin a yi tallafawa hukumomi na lafiya su samu su gine-gine su samu isolation centers inda ake keɓe mutane da gadaje da su air da su meme inda dai mutane wanda suke da wannan cuta da aka gani za a killace su su ji su
hajiya muna nan faran da wannan
abin
faru shugaban kasa ya ce da mai kudi fa 10 billion ya tura ma Lagos
to in yanzu ba abin da ke damuna shi hajiya kamar
da kana son ya tura mu jihohin Najeriya duka ne
jihohin Najeriya daban ne don mai killace su in ba za tura su don mai killace su
babu ma kamar su FCT FCT fa ita ce mabiya da Lagos amma
eh a wannan cuta
amma CC an ba NCT
to mu na da ya hajiya
ga mun mana
abun da nake so ba in har za a dauki biliyan 10 ba wa Lagos sannan Lagos an killace ta sauran jahohin dalilin mi za a killace sauran jahohin don me su ba mutane ban dabbobi ne cikin jahohin din ne ai in an ba ta kudin da sai a ware biliyan 36 biliyan 360 a ce kowanne jaha an ba ta biliyan 10 a killace ta amma baka ci buzu baka na aman gashi
kana ganin wannan kudin Najeriya na da wannan kudin ko a wannan lokaci
ba shi gaskiya Najeriya ba da wannan kudi biliyan
36
ko sai guna hajiya muna da
kudi excuse me
muna da kudi a foreign reserve na Najeriya over 20 something billion US dollar ko kariya suke yi
a ba za su yi kariya ba
in kariya suke shikenan abunda suka ce Buhari ya tara kudin da ba taba tarawa ba in kariya ake to shikenan mun ya da kariya ake sannan a ce muna da wannan kudi al'umma su cikin masifa
ba wai za a cire gaba daya
ba wai gaba daya ba
abin
nan to in ma kudin nan za a cire hajiya gaba daya don mutanen Najeriya su samu sauki me amfani aje kudin din don so aka je kudin din ba don talaka ba ne
yanzu dai bari mu yi taka zan mu gani me ne gwamnati za ta yi akai idan muka ga abin da gwamnati za ta yi akai nan da dan kwanaki wannan abu ya kusa a ce gwamnati ta duba ko za ta saki karawa sati biyu ko kuma za ta iya kara kwana 10 ko kwana 5 mu ga abin da za su yi abin da muke roko shine kamar yadda Sha Alhaji Kocce ya magana yana da girdiga wanda ya sani a kasa cewa an ba ta afitar da kudin nan idan haka ne su tashi dan Allah dan Annabi su yi taimako su ba matalaka don talaka fa suna cikin hali ga kani kai kuma aikin nan ba yadda za a yi ba tare da kudi ba mutane na yan sojoji da yan sanda da su mai yan tsaro da suke mai suke aiki da sauransu da mutane da suke kula da lafiyar mutane dole a biya su hakkinsu dan aiki suke kada wani ya tashi mun ga abin da faru da lokacin sayar da makamai a yau da Buhari shi president Muhammadu Buhari zai hawo mun ga abin da aka yi musu
tunda
Ibrahim Maguwa ya takaka masu ɗaya ta kakkaɓe su kamar yadda ka sa abin nan aka ce su aka kwakwace gidajensu aka kwace kudadensu aka kai wayansu ma har an kwakwace
wayansu rashin lafiya sun shiga sai har sai
saboda haka kada
amma wanda zai zo binnan akan wannan kudin ya fi kudin makamai ya kamata su sani ya fi kudin makamai wannan kudin
to bari mu ji bayananku na ƙarshe domin lokaci ya fara daga mana hannu
bayani na ƙarshe ina kira ga shugabannin nan su ji tsoron Allah waɗanda hakkinsu yake wuyansu su ɗauka su basu na farko don kada su saka shugaban ƙasa a kunya abun da ya kama na likitoci a ɗauka a basu abun da ya kama a taimaki talakawa a ɗauka a basu ba mu ce a taimaki kowa ba wanda rabo sai ransa a taimake shi amma ai kowa ya san an yi don muna da record in talaka 10 aka bayar ake bi muna da shi wallahi in talaka 5 aka bayar a Yola muna da shi kar su ce ba mu babu da shi in an bawa gidan rediyo ABC Yola muna da shi in an bawa gidan rediyo FM Abuja muna da record su san wannan duk abun da suka ci za su amaya mu muna kira su yi adalci su fita su yi tsakanin su da Allah kar su kunyata da wannan mutumin
to jawaban ka na karshe Ibrahim Mudibu
to ni kamar da shi dan wana Kocce ya magana Alhaji Kocce ina so gwamnati ta yi gaggawa ta share wa talaka a hawayensu ganin cewa coronavirus din nan ba wai abun wasa ba ne ba duk duniya ba a wasa da coronavirus kuma yadda aka ji mutanen nan suna wahala ana jin yunwa da sauransu da Allah su fito su share mutane waye kuma a yadda yake magana idan har an fitar da kudaden nan ina so in ƙara jaddada akan dan Allah dan Annabi a sake ma mutane kudi su yi amfani da shi don ni na imani har yau akan cewa minister FCT mutum ne mai hazaka ko mutum mai tsoron Allah shi Dr. Aliyu Modibo da aka sace chairman na committee nan mutum ne wanda ya taba aiki da aka san cewa yana da gaskiya har yau yin shi ba taba bisa ba kuma akwai zarafi da nake da shi akan cewa shi Dr. Amin barista Abdullahi Mutar wanda ke shugaban committee namun nan mutum ne mai tsoron Allah tunda har ya Hajj commission chairman na Najeriya gaba na Hajj commission mutum ne mai tsoron Allah na tabbata ba za su rubuta ciki da dukiyar jama'a ba in har aka sake za su sake amma don Allah gwamnati ta dubi mutane da fiskar rahama ta taimaki mutane su fita cikin halin gagari da ake ciki kuma Allah ubangiji ya sa ya kare mu daga cikin wannan coronavirus ya kare iyalanmu ya kare al'umma ya kare duk 'yan Najeriya da ma wanda ma ba ƴan Najeriya ba. Amin.
To yadda hira ta ci kasance kenan da waɗannan jigajigai guda biyu, Abdurrahman Kwacham shugaban kungiyar haɓɓaka matasa na Arewa maso gabas da kuma ɗan jarida mai zaman kanshi Ibrahim Mujibbo. Ni ina muku godiya da kuka yadda kuka zo kuka halarci wannan zauri. Na gode ƙwarai da gaske.
Mun gode ƙwarai.
Gaishe ku malamai, to jama'a duka da wannan muka zo ƙarshen wannan muhawara da Madina Dauda wakili mu Abuja ta shirya mana da Alhaji Abdurrahman Kwacham da kuma Ibrahim Mujibbo dangane da wannan musifa da Allah ya jarabci duniya da ita ta coronavirus. Muna fata Allah ya nuna mana ƙarshen ta cikin gaggawa. A madadin su baƙin namu da kuma ita wakiliyar ta mu wato Madina Dauda, Aliyu Mustapha Sakwalin ke muku kyakkyawar fata daga Washington DC. Sai anjima.
Aliyu Mustapha Sakwato. To albarkacin azumin watan Ramadana ga karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yara kanana.
Ismi Usman Umar El-Nafati. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. تلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض محادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا.
To madalla, yanzu kuma mun zo zangon ƙarshe a shirin namu, wato labarai a takaice.
Wasu kasashen Turai da dama sun sassauta tsaurin matakan su na takaita yaduwar COVID-19 a jiya Litini, a wani yunkuri na maido da harkokin tattalin arzikin su a daidai lokacin da suke kuma damuwa da yaduwar cutar ta coronavirus. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce yanzu kam tana buƙatar duk wanda zai shiga ɓangaren yamma wanda ake kira West Wing, inda shugaban ƙasa kan gudanar da harkokin gwamnatinsa, ya sanya takunkumin kariya na maski bayan da wasu ma'aikatan fadar ta White House su biyu suka kamu da cutar corona a makon jiya. Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya zayyana shirinsa na sassauta matakan tsari jiya Litini, ciki har da wata sabuwar shawara ga jama'a da su riƙa sanya maski a wuraren da ke da cunkoson jama'a. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta ce tana duba yiwuwar tuhumar wasu fararen fata biyu a Georgia da laifin nuna tsana saboda harbe wani baƙar fata wanda bai ɗauki da makami mai suna Ahmad Abari. Yaduwar cutar corona wadda ake alakantawa da wani wurin shakatawa na dare a birnin Seoul na ƙasar Koriya ta Kudu ya janyo tsana ga 'yan luwaɗi, bayan da aka alakanta ɓarkewar annobar da 'yan luwaɗi masu zuwa wurin.
To masu sauraro, da hakan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. To yanzu a madadin Ibrahim ka Almusi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da CD wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarnin, ni Madina Dahiru Mai Shanu ke muku fatan alheri.